الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du wadiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba uku ga watan Safar shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 ga watan 11 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 16 a bangaren lissafi suratul nahl kafin darasi ne uba da yafi yan tambayoyi su kan iya gabata na'am
wai mutumin da
ya dau bashi bashi wanda yake harantacce shine wannan bashin da ke akwai riba a cikin sa kamar misali irin bankuna namu na wannan zamani wanda galibin su ko kuma mu ce gaba ɗayan su bankuna ne waɗanda suke haramtattu dan har yau a ƙasar mu ba mu da banki wadda take ta musulunci wannan da ake kiranta bankin musulunci angulu ce da kan zabuwa a gane ko yanda kasan sauran waɗannan bankuna haka suke ba su da wani bambanci mu'amala suke da kuduruwa kuma wani dan uwa yake gaya min ya tambaya suka ce masa akwai amma bai kai ba yawan irin sauran bankuna shi ko duk abin da Allah ya haramta kadan kinsa da yawan sa gaba ɗaya haramu idan mutum ya baka bashin jika 10 haramu ne ka dora masa daidai da dala 1 da wanda ya dora dala 1 da wanda ya dora jika 5 duka matsayin su daya a wajen Allah subhanahu wataala da wanda ya sha kazan giya da wanda ya dan zubo a cikin murhin ya kurba ya dandana gaba ɗayan su ba su da bambanci to shine dan uwa yake cewa wai mutumin da ya dau irin wannan haramtaccen bashi sai ya fada cikin matsala shin ana iya biya masa wannan bashi sharadi shine in ya kyautata tuba ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala cewa gaba ba zai daina ba to ana iya sauke masa wannan nauyi an gane ko in ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala game da cewa daga wannan karo an kare ba zai koma daukan wannan bashi to ana iya taimaka masa amma duk wanda ya dauki irin wannan bashi da bashi wanda yake na wauta to wannan ba su da haƙƙi a cikin dukiyar zakka a dauka a biya musu kamar yadda mun yi bayani a darasin mu na Umdatul Ahkam lokacin da muka zo baban da ke bayani game da hukuncen zakka wanda na daga cikin fuskoki 8 wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana a cikin suratul tauba waɗannan fuskoki su ne suka dace a sarrafa dukiyar zakka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bin sabili faridatan min Allah wallahu alimul hakim الشاهد والغارمين Ubangiji ta'ala yace da waɗanda suke masu nauyin bashi to su ma akan iya dauka daga cikin dukiyar zakka a biya musu. In ya kyautata tuba wannan ana iya biya masa, amma in bai tuba ba wannan ba za a biya masa ba, saboda kasancewar masiba ce ya yayi muma kansa. Na'am. Tambaya kake nan wai shin limami ne ya yi raukannuwa sai ya waiwayo sai ya tambayi mamu, shin inda ya dace mu zauna ne sai ya kamata mu zauna, ko kuma inda bai dace ba ne, ko kuma sallah ta cika ko ba ta cika ba, shin abin nan da ya halatta yi? Iwane ne ya kayyade adadin ana abin da muke so mu sani akan mas'alar, ya halatta liman ya waiwayo ya tambaye mamu sallah ta cika ko ba ta cika ba, shine mas'alar kawai. In ya halatta yi, in yayi menene matsayin wannan sallah? A takaice wasu malamai suna ganin cewa ya halatta liman a lokacin da ya daburce, ya rasa gaba, ya rasa baya, ya kasa gane sallah ta cika ko bata cika ba, a lokacin ne yakan iya tambayar mamu sallah ta cika ko bata cika ba, in abinda suka faɗa masa sai yayi aiki da shi. Suna kafa hujja ne da hadisin Zulyadai, amma tare da cewa wasu malamai kwata-kwata suka ce a wannan hadisi ba maganar cewa limami ya waiwayo ya tambayi mamu yaya sallah ta cika ko bata cika ba. An gane ku? Shi ka'ida a nan, duk lokacin da mamu suka tabbata sallah bata cika ba, to iya abin da yake kansu su ma limami tasbihi. Idan suka masa tasbihi dole zai tashi kinan ya ci ko abin da ya rage, sannan kuma a ƙarshe ya yi abin da ya dace da mahallin da sujada. Domin shi wancan hadisi na Zulyadai, kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a iya rinjayen zatansa sallah ta cika, wanda an sallaci sallah ta la'asar ne da aka yi raka'a biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zauna da ya yi tahiyya sai ya salamci, da ya salamci sai ya tashi ya koma gefen masallaci ya dan yi kishingide, ya shingina da wani kututturen icce na dabino. Ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a fusace yake. Kurjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sahabbai su yi masa magana, su gaya masa cewa sallah bata cika ba, wanda a cikinsu akwai Abubakar, akwai Umar, Allah ya kara musu yadda, da sauran manya-manyan sahabbai. Amma kowane ɗaya daga cikinsu ya kasa daga baki ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama magana. Sai wani wanda yake mai kwadayin ilimi, shine Zulyadai, sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullahi, shin wai sallar ce aka rage ko kuma manta ba kai? Manzon Allah ya ce ba a rage sallah ba kuma ban manta ba. Yace ya Rasulullahi, aikwa da aka yi raka'a biyu ne ka salamci. Azan Allah sai ya waiwayo sai ya tambayi sauran sahabbai, yake cewa shin Zulyadaini yayi gaskiya dangane da abin da ya faɗa, haka ne sallah bata cika ba? Sahabbai suka ce ƙwarai ya Rasulullah, da aka yi biyu ka salamci. Azan Allah ya taso ya koma mahallinsa na liman, ya fuskanci alƙibla, ya yi kabbara ta harama. Idan ka koma a ahkamul adhan wal iqama na Sheikh Nasir Albani, za ka samu wata ƙarin fa'ida a duk lokacin da limami ya salamce kafin cikar sallah. Idan ya tuna ko kuma aka mai tasbihi zai zo ya cika abin da ya rage, to sai ya sake ta da iqama, lafazi ne ziyada ce ingantacciya. A lokacin nan manzon Allah ya yi kabbara, da ya yi kabbara ya zo da abin da ya rage waɗannan raka'a biyu, sannan a ƙarshe da ya salamce sujada ba'di. Bayan haka manzo Allah yake ce musu, innama ana basharu an saka matan sau fa idza nasitu fa zakkiruni, kusan da cewa ni dai dan adam ne, ina mantuwa irin yanda kuke mantuwa manzo Allah yace inna manta ku tunatar da ni to al-Imam Nawawi Allah ya ji kansa a cikin littafin sa al-Majmu ya tsawaita bayani akan wannan mas'ala anan ya hakaito maganganun magabata daga ciki akwai malaman da suke cewa kwata kwata maganar shi liman ya waiwayo ya tambayi mamu cewa sallah ta cika ko bata cika ba wannan bata ma ta so ba babu dalili domin anan a rinjayin zatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallah ta cika ya koma ma ya shiga sha'anin sa ya koma gefin masallaci yayi jinginu da kututturan da bino sannan shi wannan sahabi ya zo ya fada masa dan haka dai kamar yanda yake cikin littattafan fiqh malaman suna ganin cewa a lokacin da ya dabarce ba laifi bane yakan iya waiwayo ya tambayi mamu amma maganar cewa wai in yayi kalima uku sallah ta baci wannan ba san wani dalili ba akan haka na'am
uwa da shi da fiyawa ta wani mai musu shi awan bai da cika mu da sai da ko a ganin da
to wai fiyawa ta ne yake sayar da shi kenan in ya sayo sai ya saka a cikin firigon shi in yayi sanyi ya sayar da shi wai awan da ake wani lokaci bai ya cika suna iya sayarwa a haka nan anan dai ba kai ka auna ba kuma ba wata ka'ida bace ba aka yi cewa kowace leda sai an sa mata litir guda shi wanda yake kulla wannan fiyawa ta shi ya ga dama ga abin da zai zuba ya ji yasa aka masa leda ba wani ma'auni bane ba aka yi na ka'idar cewa kowanne sai an sanya litir guda an gane ko ba wata yarjejeniya bace ba aka yi kai kawai ruwa ka saya ba litir ɗaya ruwa ka saya ba balantana kai sayarwa ne naka ba kai ba kake zuba shi inda a ce an yi ka'ida mutane da sunan litir ɗaya ne suke saya to shine bai ya halatta a tauye musu wani abu daga cikin haƙƙinsu in ka san tauyayye ne baya cikawa to bai dace ba ka ringa sayowa domin ka sayar ma da jama'a amma ba wata ka'ida bace ba aka yi kawai an yi ne gwargwadon ruwan da in mutum yana jin kishirwa idan ya sha zai iya ƙoshi ai ba litir ɗaya bane ba rabin litir ne ma ko wai na dubba na cin abinci la dubba na cin abinci da shan abin sha la dubba ne masu yawa sun haura sama da ladabi goma sha wani abu ba da yi wani lokaci ma ambata su shi ne ɗan uwa yake cewa daga cikin wani ne wanda ake cin abinci tare da shi sai ya zamanto yana da haɗama da zalama da ƙyashin abin da yake gaban wani baya tsaida hannun shi a iya gabansa ya taɓo can ya taɓo can an galgade shi an nuna masa rashin dacewar haka kuma ya ƙi dainawa yaya ya kamata a yi da shi abin da ya kamata a ci gaba da yi masa gargaɗi an gane ku a yi masa yau a yi masa gobe a yi masa jibi in yau bai ji ba gobe bai ji ba me yiwuwa in Allah ya masa dace shi zai ji in kwa ya nace ya tabbata yin haka bai dace ba kuma ya nace akan yin haka to ana iya daina cin abincin da shi a kaurace masa a bashi nashi can daban yayi abin da yaso an gane ku amma in an tabbata kaurace wanda aka masa a ware shi daga cikin jama'a za ta yi amfani ya ladantu to anan sai a ware shi dan shi cin abinci na daga cikin ladabbansa mutum ya ci iya abin da yake gabansa idan ka ga abin da kake da bukata a gaban wani kai a gabanka babu to anan abin da ya kamata ka nemi cewa ya dan turo maka ko kuma ka nemi izinin sa wani zan dauko abin da yake gabanka idan ya baka izini fa lillahi alhamdu ba laihi bane ba don haka dalili akan wannan ladabi shine hadisi wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda akwai Umar ibn Abi Salama abula ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cin abinci yaro sai ya zamanto hannunsa yana yawo akan akushin abinci ya taɓo can ya taɓo can manzon Allah ya ce masa ya gulam sammillaha wa kulli bi yaminik wa kulli mimma yadik. Maza Allah ya ce, ya kai yaro, idan zaka ci abinci ka ambaci sunan Ubangijinka, ka ce bismillah. Sannan manzon Allah ya ce, ka ci da damarka. Sannan manzon Allah ya ce, ka ci abin da yake gabanka. Kaga anan laifinsa ɗaya ne, amma sai da aka fa'idantar da shi, aka nuna masa wasu abubuwa guda biyu domin ya ƙara sanin ladabba na cin abinci. Anan manzon Allah sai da ya ambata mana ladabi uku. Farko manzon Allah ya ce, ka ambaci sunan Ubangijinka. Abu na biyu shi ne, ka ci da dama, domin ya yi hanin cin abinci ko shan abin sha da hannun hagu. Manzon Allah yake cewa, la ta'kulu bil yamini bishimali fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Manzon Allah yake cewa, la ta'kulu bishimali, kada ku ci wani abinci wato da hannun hagu. Haka nan kada ku sha wani abin sha da hannun hagu. Manzon Allah yake, domin shaytani yana ci yana sha da hannun hagu. Amma so da yawa idan a yanda adabi ummu suke anan, idan an kawo misali shayi da buredi, yaya mutum yake zai riga burodin da hannun dama, sannan kofin kuma da hannun hagu? Idan ya cira sannan ya ringa kurba, kaga anan ya sha da hannun hagu, yayi kamantacce ne ya da shaytani. Komai zaka ci in dai abinci ne, to abin da yake sunna a kanka matsayinka na mumini ka ci da dama. Haramun ne ci da hannun hagu, haka nan haramun ne ci wato wannan sha da hannun hagu. In kwa ya zamanto akwai wata larura, misali mutumin da aka yanke masa hannun dama, wannan hannun hagu shine hannun sa na dama, an gane ku? Ko ya zamanto mutum yana da ciwo a hannun sa na dama, baya iya cin abinci, to anan yakan iya ci da hagu. Ko wanda Allah ya halicce shi hannun sa na dama hannu ne gajere wanda baya iya kaiwa bakin sa, to anan yakan iya ci da hannun hagu. To shi anan manzon Allah ya ce masa, ka ci da damarka. Yace sannan kuma ka ci abin da yake gabanka. Akwai hadisi, wani sahabi an kawo abinci a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya ringa ci da hannun hagu. Manzon Allah ya ce masa, wani mutum dai za mu ci, manzon Allah ya ce masa, kar ka ci da hannun hagu. Sai ya ce, a to ai ni ko na riga ina saba, ai ba na iya ci da dama. Manzon Allah ya ce masa, lasta bata, kar Allah ya sa ka iya ci da dama. Sahabin da ya rawaito hadisin ya ce, daga ranar bai koma daga hannun shi ba da damar. Ubangiji ta'ala ya kalli hannun a sanadiyar saba ma manzon shi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah ya ce mana, fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Ubangiji ta'ala da kudrar shi ya sanya hannun ya shanye. Sannan ya ce masa, ka ci abin da yake gabanka. Hikima game da cin abin da yake gaban mutum, wannan yana ƙara cusa ma dangana a cikin zuciyarka game da abin da Allah ya kasa ya raba ya baka. Saboda cin gaban wani, wannan yana haifar da keta da hasada, alama ce ta cewa mutum yana da kyashi da hasada. Baka cin gaban ka sai dai abin da yake gaban wani. Shi ko mumini abin da ake bukata ya wadatu da abin da Allah ya kasa ya bashi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun tsaya ƙarshen aya ta 91 a cikin wannan sura ta 16 a ɓangaren lissafi suratul Nahl. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim wa ji'ina bika shahidan 'ala ha'ula wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Wanda ita wannan aya Ubangiji ta'ala na mana bayanin al'amarin da zai kasance a ranar kiyama, wanda wannan al'amari kuma cikar adalci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda ke nuna mana Ubangiji subhanahu wa ta'ala sarki ne wanda yake adali, wanda baya zaluntar bayansa. Marar laifi a dora masa laifi, ko kuma wanda yake da kyakkyawan aiki a tauye masa sakamakon kyakkyawan aikinsa. Domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, duk wani mai haƙƙi Allah ya ɗau alƙawarin ba shi haƙƙin shi. dan haka cikar adalci ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama zai tabbatar da shaida akan bayinsa, kamar yadda yake ya ambaci yinin alkiyama da cewa yawma yaqumu al-ashhad, kamar yadda yake cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al-ashhad, da ranar da shaidu ke tsayawa domin bayar da shaida. To shine anan Ubangiji ta'ala yake cewa wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim, Ubangiji ta'ala yace ambata ma jama'arka ka tunatar da su ranar da wato muke tsida mai bayar da shaida, wato ranar da muke tsida mai bayar da shaida akan kowace al'umma min anfusihim, wannan shaida kuma sai zamanto daga karan kansu kenan, daga cikin su ne Allah zai zaru wanda yake mai bayar da shaida ya bada shaida akan su, saboda ita shaida ba kowa yake bada shaida ba sai wanda yake adali, wanda ko shi ne ya yi laifi zai fito ya faɗi gaskiya cewa wannan laifi shi ya yi, kamar yadda Allah ya umarce mu da haka, ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw lil walidayni wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in tadu aw turidu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira. To dan haka kasancewar anan a ranar kiyama daga cikin kowace al'umma Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tsida wanda zai bada shaida a kanta, kuma wanda zai bada wannan shaida daga cikin su yake, wane ne zai bada shaida daga cikin su, shine fiyayyen su zababban su shine manzon da Allah ya turo, an gane ku, manzon da Allah ya turo shine zai zamanto kenan mai bada shaida akan kowace al'umma, kuma kamar yadda Allah ya zabe mu, mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah ya fifita mu akan duk al'ummun da suka gabace mu, mu ne cikamakin al'ummu kuma mu ne fiyayya al'umma. Ubangiji ta'ala yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, Ubangiji ta'ala yake cewa wa kadhalika, haka al'amarin yake, ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ja'alnakum ummatan wasata, Ubangiji ta'ala yace mun maida ku al'umma ce wadda take adila, an gane ku, litakunu shuhada'a 'alan nas, dan ku zamanto masu bayar da shaida akan jama'a cewa manzannin su sun isar musu da sakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida, ku kuma manzanku shine zai zama mai bada shaida akan ku, kenan mu za mu bada shaida akan duk wasu al'ummu da suka gabace mu, mu tabbatar ma Ubangijin mu tare da cewa yafi mu sani, manzannin sa sun isar da sakon da ya turo su da shi, ta ina muka san da cewa manzannin Allah sun isar da sakon da ya turo su da shi zuwa ga al'ummun su, shine ta hanyar gagarbadan littafi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi al-Qur'ani, a cikin alqur'ani muka san cewa farkon manzanni annabi Nuhu ya isar ma da mutanansa sakon da Allah ya turo shi da shi, shine ya kira su zuwa kadaita shi a cikin ibada, kuma ga yanda karshen al'amari ya kasance, waɗanda suka yi imani da shi Allah ya tsiratar da su, waɗanda suka juya masa baya Ubangiji subhanahu wata'ala ya halakar da su, haka dukkan manzannin da suka gabata Allah ya ba mu labari har aka zo kan cikamakin manzanni shine fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an gane ku, dan haka a can cikin suratul nisa Ubangiji ta'ala ya sake maimaita mana fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala ha'ula'i shahida. To dan haka shine anan Ubangiji ta'ala yake cewa wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim, ba su labarin yinin da muke tsida mai shaida a cikin kowace al'umma wanda zai bada shaida a kansu, min anfusihim ay min jinsihim, daga cikin jinsinsu Ubangiji ta'ala zai tsida mai shaida ya bada shaida a kansu, sai yace waji'ina bika shahidan ala haula, Ubangiji ta'ala yace kai ku mun zo da kai matsayin kana mai shaida akan waɗannan ma'ana al'ummarka, Ubangiji ta'ala yace wannan cikar adalci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dan kada wani ya zaburo ya ce an zalunce shi. An gane ku? Sako dai manzannin Allah sun yi sar kuma ga shaida, kuma gabaɓuwanka za su ba da shaida, sannan ƙasa ita kanta za ta ba da shaida, sannan ga mala’iku biyu wanda Allah ya haɗa da kowane bawa, sannan kuma ga littafin da mala’ikun Allah suka rubuta duk iya abin da mutum ya aikata a rayuwarsa, kai da kanka za ka karanta wannan littafi ka isa kama kanka hisabi. Iqra kitabaka bi nafsika al-yawma, wannan iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Wannan duka cikar adalci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin ya san komai, babu abin da yake buyuwa gare shi a cikin sama ko a cikin ƙasa. Amma cikar adalci, Allah zai tsere mai ba da shaida ya ba da shaida cewa manzannin Allah sun yi sarrafa ku. Kina sai ya ce wa nazzalna alaykal kitaba, Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka saukar maka da wannan littafi na Alkur'ani, tibyanan li kulli shay'in, dan yi ma jama'a bayani game da dukkan komai. An gane ku? Dan yi ma jama'a bayani game da dukkan komai, duk wani abin da suke da bukata to Alkur'ani ya yi bayani daki-daki, kamar yadda Allah ya ce wa kulli shay'in fassalnahu tafsila, duk wani abu da jama'a suke bukata Ubangiji ta'ala ya ce mun rabe bayani game da hukuncinsa rabewa. Don haka maganar cewa abu kaza babu shi, babu hukuncin shi a cikin Alkur'ani, wannan wauta ne kuma rashin inda aka sa gaba ne. Iya abinda za ka faɗa a ilimi na bai gano ba, domin komai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin shi a cikin Alkur'ani, illa kasancewar wanda yake da karancin fahimta ba zai iya ganowa ba. Amma inda za a tafi wajen malamai, to za su binciko da wannan hukunci. Ubangiji ta'ala ya ce walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Don haka Alkur'ani littafi ne wanda ya hada komai, duk abin da jama'a suke bayani suke bukata, to Ubangiji subhanahu wata'ala wato yayi bayani a cikin sa. Don haka wani malami yake cewa jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara anhu afhamur rijali, yace dukkan wani ilimi yana cikin Alkur'ani, sai dai kawai fahimtar jama'a ce ta takaita suka kasa gano wasu abubuwa. Shine sai yace wa hudan, sannan Alkur'ani Ubangiji ta'ala yace mun saukar da shi domin shiryar da jama'a su gane hanya ta kwarai, su bi, su gane hanya ta bata domin su nisance ta. Sai yace wa rahmatan, kuma dan jin kai, wa bushra, kuma dan bada albishir lil muslimina, ga masu meka wuya da shi da bi ga Ubangijinsu. Wannan duka Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana maqasid game da saukar da Alkur'ani. A nan farko Allah ya ce mun saukar da wannan Alkur'ani domin yin bayani game da duk abin da jama'a suke bukata, abu na biyu kuma don shiryar da jama'a, abu na uku don jin kai, abu na hudu wato shi ne don ba da albishir da kyakkyawan makoma ga waɗanda suke miƙa wuya da ji da bi ga Ubangijinsu, su ne kenan jama'a ta musulmi. Za mu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu azza wa jalla, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannakum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ubangiji ta'ala ke fada inna Allah ya'muru bil adli, lalle ubangijinku yana umarni game da tabbatar da adalci. Kalima ta al-adl shine isalul haqqi ila sahibi, sadar da haqqi zuwa ga mai shi. Don haka duk mutumin da yake ba mai haƙƙi, duk wani mai haƙƙi haƙƙin sa ake kiran shi a ce adil, wani adali ne. Ko kuma sigatul mubalaga a ce fulanun adlun, wani ya kai matuƙa a wajen tabbatar da adalci, wanda shi wannan adalci da shi wato sama ta tsaya ba tare da wani abu ya tukare ta, sannan ƙasa da adalci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ta tabbata, an gane ku, ba tare da hallakar da waɗanda suke rayuwa a kanta. Wannan tsantsar adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya tsaye da sama, kamar yadda yake cewa khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. To dan haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake sarki ne wanda ya kai matuƙa game da adalci, to dan haka sai yake umarnin bayansa cewa su zamanto adilai, kamar yadda ya haramta ma kansa zalunci a farko, sai ya ce kuma bayina gaba ɗayan ku na mai da zalunci haramun ne tsakankaninku, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihu Muslim, hadisi ne al-Ilahi. Ubangiji ta'ala yake cewa ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ubangiji ta'ala yake cewa ya ku bayina, ku san da cewa ni na haramta ma kaina zalunci, dan haka na mai da zalunci abin haramtawa ne tsakankaninku, dan haka kada junanku ya zalunci juna. Kenan nan Allah ya ce kar mu zalunci junanmu, kenan me ya zama wajibi a kanmu? A duk lokacin da aka hana ka game da wani abu, to kai tsaye ana umarnin ka da kishiyarsa. Kaga anan da yace inna Allah ya'muru bil adli, lalle Ubangiji ta'ala yana umarni game da tabbatar da adalci. Kenan a kai tsaye za mu fahimci cewa zalunci Allah ya haramta mana shi a ƙarƙashin wannan aya. Kenan in aka ce adalci shine ba mai haƙƙi haƙƙinsa, idan kana so ka zama adali to ya zamanto duk wani mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa. Farko dai haƙƙin da yafi girma akan bawa shine haƙuƙuwa na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kaɗaita shi a cikin ibada da biyar dokokinsa sau da ƙafa, na yi mutum ya yi gwargwadon iko, na hannuwa mutum ya hannu. Sannan duk wani wanda yake da haƙƙi a kanka to ka yi ƙoƙarin bashi haƙƙinsa. Bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, babu wani haƙƙi wanda yake mafi girma akan bawa sama da haƙƙin mahaifa. Mahaifa dole kai musu biyayya, duk wata kyautatawa a rayuwarka ta fuskar faɗa da aiki to ba wanda yafi cancanta a farko sama da mahaifa, kamar yadda Allah ya mana umarni game da haka. Wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana wa wasayna lil insani bi walidayhi husna wa wasayna lil insani bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa tusaluhu fi amayi anishkur li wa li walidayk ilayya al-masir wa wasayna lil insani bi walidayhi ihsana. Anan duka ayoyin nan Allah yana mana bayanin cewa dole ne a matsayin mu na mu'minai mu kyautata ma mahaifanmu matukar kyautatawa. Duk wata fada da aiki na kyautatawa to mahaifa su suka fi cancanta a farko. Me yasa? Saboda su suke da haƙƙi mai girma akan da bayan haƙƙin Ubangiji subhanahu wataala, an gane ku? Sannan kuma akwai saura waɗanda suke masu haƙuƙuwa akan bawa, kamar yadda Allah ya zano mana wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا dan haka dai anan shine yake cewa lalle ubangiji subhanahu wataala yana umarni game da tabbatar da adalci sai yace wal ihsan wato da kyautatawa dangane da wannan adalci wasu malamai suka ce shine tauhidi kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya fassara kalima ta al-adl anan shine tauhidi kadai ta Allah a cikin ibada me yasa anan domin tauhidi shine farko sai in ya zauna sannan duk wani abin da ya biyo baya zai samu zama al-ihsan shine sai ya fassara da cewa ba da farillai ma'ana abinda ubangiji subhanahu wataala ya farlanta ma bayan sa to anan in muka dauki cewa al-adl anan abinda ake nufi tauhidi kenan tauhidi da duk wani abin da shi tauhidi ya kunsa na haƙoƙuwan ubangiji subhanahu wataala da haƙoƙuwan bayan sa kenan za su shiga karkashin kalima ta al-adl idan aka ce al-ihsan anan shine kyautata ma jama'a kenan a wajen mu'amalantar su ya zamanto mutum yana da kyawun hali game da mu'amalantar jama'a kada ya zamanto kana cutar da jama'a sannan kada ya zamanto jama'a suna da buƙatar a taimaka kana da halin taimakawa ka ki taimakawa sannan kuma ka kasance mutum mai sakin fuska mai walwala wannan duk mutumin da ya kasance yana da irin waɗannan ɗabi'u da waɗannan halaye to za a kiraye shi cewa muhsin ma'ana mutum ne mai kyautatawa tsakanin shi da jama'a ta fuskar mu'amala sai yace wa ita'i zil qurba ubangiji ta'ala yana umarni game da ba wato duk wani ma'abucin kusaci haƙƙinsa kamar yanda yace wa ati zal qurba haqqahu ma'abucin kusaci ubangiji ta'ala yace dan uwa ka bashi haƙƙinsa domin akwai haƙƙi na zumunta tsakaninka da duk wanda yake danginka misali bangaren uwa ko bangaren uba to wannan suna da haƙoƙuwa akan ka dole ka sadar da zumunta sadar da zumunta shine bibiyar su ta fuskar ziyara da yi musu kyaututtuka da taimaka musu a duk lokacin da suke buƙatar a taimaka musu an gane ku shine anan ubangiji ta'ala yace wa ita'i zil qurba ubangijinku yana umarni game da ba ma'abucin kusaci haƙƙinsa lafazin qurba jam'i ne na kare ma'ana waɗanda suke dangi kenan waɗanda suke na kusa su kuma kasancewar dangi na kusa martaba martaba ne ba a jimurce su kamar yanda hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana makusanta wani yafi wani a farko dai ba wanda yafi kusa da bawa sama da mahaifa bayan mahaifa sannan sai ƴan uwa waɗanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya sannan sai ƴan uwa waɗanda kuke uba ɗaya da wanda kuke uwa ɗaya sannan sai waɗanda suke ƴan uwa wannan ƴaƴan kenan wanda suke ƴan uwan mahaifi da kanninsa kenan da ƴaƴansu da sauransu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana haka a cikin hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda mana Muawiya ibn Haida yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi man ahaqqun nasi bi husni sahabati yace ya rasulullahi wai a cikin jama'a wane ne yafi cancanta game da kyautatawa ta manzon Allah yace masa ummuk mahaifiyarka sannan sai yace sannan siwa manzon Allah yace mahaifiyarka sannan siwa yace sannan mahaifiyarka sannan siwa sannan manzon Allah yace masa mahaifinka a wata riwaya manzon Allah sai ya ce fa adinaka kuma adinaka sannan wanda yafi kusa da kai wanda yafi kusa da kai to shine yace wa ita'i zil qurba wato da ba wanda yake ma'abucin kusaci haƙƙinsa kamar yanda can Allah yace wa yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabn as-sabil wama taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim kaga anan Allah sai ya fara da uwaye bayan mahaifa sannan sai ya ce wal aqrabina sannan dangi waɗanda suke na kusa shine sai ya ce wayan ha anil fahsha'i ubangiji ta'ala na hani dangane da duk wani aiki wanda yake na alfasha idan aka ce alfasha wato shine dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na sako kenan duk abin da ya munana ta fuskar faɗa da aiki wannan ana kiran shi alfasha sai yake cewa wal munkari wato da abinda ba a sane shi ba a cikin shari'a, ma'ana abinda Allah bai ce ayi ba ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama, ma'ana duk wani abu wanda yake ba a san shi ba a cikin shari'a shine ake kira da al-munkar. An gane ku? Shine sai yace wal bagh, sannan ubangijinku yana hannunku, wato dangane da zalunci. Idan aka ce al-baghyu shine zalunci, sai yace yadi hukum ubangijinku yana galgadinku, la'allakum tadhakkarun, wato dan wato kuwa astu ku dena saba masa. Don haka a takaice ita wannan aya ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗe mana al'amurra guda biyu, shine al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Farko dai me yace inna Allaha ya'muru bil adl, ubangiji ta'ala yana umarni game da adalci, tabbatar da adalci. Sai yace wal ihsani, wato da kyautata mu'amala da jama'a. Sannan sai yace wa ita'i zil qurba, wato da ba ma'abucin kusaci kenan haƙƙinsa. Sannan kaga kenan anan duka umarni ne Allah ya mana abubuwa guda uku. Sannan sai yace wa yanha anil fahsha'i, ubangiji ta'ala yana hani dangane da alfasha, shine duk wani abu wanda yayi munana na faɗa ko aiki. Sai yace wal munkar, da abinda ba a sane shi ba a shari'a. In aka ce al ma'ruf shine ma urifa shar'an, wal munkar kenan ma la yu'rafu shar'an, duk abinda ba a sane shi ba a cikin shari'a ka zo da shi a matsayin ibada ka kusanci ubangiji subhanahu wata'ala, wannan to ana kiran shi munkar. Sannan sai yace wal baghi, ubangiji ta'ala yana hannunku game da zalunci. Kenan anan ya umarce mu da abubuwa uku, sannan kuma ya hane mu game da abubuwa guda uku, wanda idan ka dauki wannan aya kamar yanda Abdullahi dan Mas'ud yake fada, yake cewa ajma'u ayatin fil qur'ani hadhihi al-aya, ayar da ta bi kowace aya haɗe bayani gaba ɗaya daga cikin ayoyin al-qur'ani ita ce wannan aya. Duk wani abin da ake buƙatar mumini yayi wannan aya ta kunsa. Saboda in aka dau adalci farko dai bin dokokin Ubangiji subhanahu wata'ala, duk abin da Allah ya shar'anta maka nayi dole ka yi, duk abin da Allah ya hane ka ka haɗu. Idan aka ɗauki al-ihsan shine kyautata ma jama'a ta hanyar faɗa da aiki. Kenan anan a jama'a gaba ɗaya mun yi bayanin cewa farko mahaifa, sannan waɗanda suke kusaci da kai, sannan da duk wani wanda ya cancanta a taimaka masa. Kaga babu wanda zai fita daga cikin ƙarƙashin al-ihsan. Sannan sai ya ce wa ita'i zil qurba, don a nuna mana kenan mahimmancin dangi na kusa. Kenan bayan Allah ya yi umarnin cewa mu kyautata ma jama'a, sannan sai ya ce da ma'abuta kusaci, don a nuna mana mahimmancinsu. Sannan sai ya ce wa yanha anil fahsha'i wal munkar, ubangiji ta'ala yana hani dangane da alfasha, wal munkar, da duk wani abu wanda yake mummuna wanda ba a sane shi a shari'a. Sai ya ce wal baghi, wato da zalunci. Zalunci anan Allah ya keɓance shi da bayani domin nuna mana girman shi, cewa abu ne wanda yake mai hadarin gaske, tare da cewa zalunci yana ƙarƙashin alfasha. Don haka sai ya ce ya ɗigunku, ubangijinku na galgadinku, ma'ana ku kiyaye shi, la'allakum tadhakkarun, don ku wa'aztu ku daina saba masa. To don haka wannan aya, aya ce wadda take mai girma, wanda duk abin da mumini yake da bukata a rayuwarsa, inda zai tsaya ya lura da wannan aya, to duk wani abin da Allah ya shar'anta masa zai yi kokarin yi, kuma duk abin da aka hane shi zai hannu. Saboda wannan aya duk wani abu da ka sani na yi ta kunshe shi, duk wani abu wanda yake na hani kuma ta kunshe shi. Sai ya ce wa aufu bi ahadillahi, ku cika wato game da alkawalin Allah, idza ahadtum, in har kun yi alkawali tsakaninku da shi. An gane ku? Wa aufu bi ahadillahi idza ahadtum, ku cika game da alkawalin Allah, idza ahadtum, wato idan kun kulla alkawali. Nan abinda ake nihi da alkawali wato shine rantsuwa kenan. In ka yi rantsuwa da Allah akan wani abu ka ce za ka yi, wannan abu kuma Allah bai haramta ba yin shi, to anan ka cika da alkawalinka kada ka tuge. Shine yace wa aufu bi ahadillahi, ku cika game da alkawalin Allah, idza ahadtum, idan kun kulla alkawali. Kaga farko dai mun kulla alkawali tsakaninmu da Ubangiji, muna da babban alkawali akan mu, shine mun dauko alkawalin cewa za mu kadaita shi a cikin ibada. Tun lokacin muna tsatsan mahaifinmu na farko shine Annabi Adam alaihi salam, lokacin da Allah ya zazzage duk abin da Adam zai haifa na zuriya shi har zuwa kiyama. Ubangiji ta'ala ya dau alƙawari daga wajen mu, wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Sannan kuma mutun yakan yi alƙawari tsakanin shi da jama'a. To in kai alƙawari tsakaninka da jama'a, to dole ne ka cika da wannan alƙawari, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya ce mana wa bi ahdillahi awfu, game da alƙawarin Allah ya ce ku cika ya ku jama'a. Haka ya ce ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud, ya ku mu'mine ku cika game da alƙawullan da kuka yi tsakaninku da Ubangijinku, ko alƙawullan da kuka yi tsakaninku da bayinsa. Shine ya ce wa awfu bi ahdillahi, ku cika da alƙawarin Allah. Idza ahadtum, idan kuka kulla alƙawari, nan kenan Allah yana nuna mana in mun yi alƙawari tsakaninmu da jama'a, to mu cika da wannan alƙawari, musamman muka yi rantsuwa akan abin da muka kulla. Sai ya ce wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, kada wato ku warware rantsan da kuka yi da Ubangiji ba'da tawkidiha, bayan karfafa wannan rantsuwa. Domin sau da yawa za ku yi alkawali da mutum sai kai masa rantsuwa ga Allah, har ma ka ringa maimaitawa wallahi wani sai na yi kaza, wallahi zan yi kaza, abin nan da muka yi alkawali da kai tsakanina da Allah zan cika. Kaga anan ka yi alkawali da shi, sannan kuma ka karfafa wannan alkawali da rantsuwa da kai tsakaninka da Ubangiji. Shine ya ce wala tanqudul aymana, lafazin al-ayman jam'i ne na yamin. Shine ya ce wala tanqudul aymana, kada ku warware rantsan-rantsanku da kuka yi ba'da taukidiha, bayan karfafa ta, kenan kun yi rantsuwa, kun maimaita, kun nuna cewa wannan alƙawari kun ɗauka. Wa qad ja'altumullaha alaykum kafila, alhali kun maida Ubangijinku cewa shine lamini a kanku. An gane ku? Ka maida Allah cewa shine lamini, saboda wannan mutumin da kuka yi kullu yarjejeniya da shi, in ba dan ka masa rantsuwa da Allah, ka daukan masa alƙawari tsakaninka da Ubangiji, yaya zai amince maka akan abin da kuka yi alƙawari da shi? Shi mumini idan aka masa rantsuwa da Allah, to imanin shi da Ubangiji yake sanyawa ya yarda da wannan rantsuwa da aka masa. Kaga anan shi wanda yayi rantsuwa da Allah, menene matsayinsa? Ya maida Ubangiji cewa shine lamini, shine mai sheda akan wannan yarjejeniya da aka yi. Shine ya ce wa qad ja'altumullaha alaykum kafila, alhali kun maida Ubangijinku cewa shine wato lamini, ko kuma ka ce shine mai sheda a kanku. Kenan in ba dan kun hada da Ubangijinku subhanahu wa ta'ala, kun yi rantsuwa da shi, bayan da za a yi a yadda da ku a amince mu. Sai ya ce inna allaha ya'lamu ma taf'alu, lalle Ubangiji ta'ala wato na da sanin abinda kuke aikatawa. An gane ku? Duk abin da kuke aikatawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sanar da shi. Don haka anan a kaikaice Ubangiji ta'ala yana nuna mana duk abin da muka yi alkawari, to a matsayinmu na muminai ya zama wajibi a kanmu mu cika game da wannan alkawari. Idan muka yi rantsuwa da Allah, to kada mu warware wannan rantsuwa, mu cika abin da muka yi rantsuwa a kan shi. Sai dai in rantsuwa ta kasance abinda muka yi rantsuwa a kan shi, wato shi ya fi alkhairi, to anan kasancewar anan idan muka yi rantsuwa a kan wani abu, sannan sai muka ga wani abu wanda ya fi shi alkhairi, to anan abinda ake bukata mu yi kafara wannan rantsuwa, mu aikata abinda ya fi alkhairi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana. Misali kai ne kai rantsuwa tsakaninka da dan uwanka, kace wani ni da shi mun kare daidai da dala, ba zan koma amfana shi ba. To anan kaga ci gaba da zumunta tsakaninka da dan uwanka, da kyautata masa alkhairi ne, to anan ba a bukatar ka cika wannan rantsuwa. Abinda ake bukata ka karye wannan rantsuwa, kai kafara, ka ci gaba da kyautata ma dan uwanka. Shine yace inna allaha ya'lamu ma taf'alu, Ubangiji ta'ala na da sanin abinda kuke aikatawa, ma'ana duk abinda kuke aikatawa baya goyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wala takunu kallati naqabat ghazlaha, Ubangiji ta'ala ya ce ku muminai kar ku zamantu kallati naqabat ghazlaha, kamar matar da wato take warware ghazlaha wato shine nadin zarinta min ba'di quwwati wato bayan ta kyautata wato nada zarinta saka shi an kasan ubangiji ta'ala yace kar ku zamantu wato masu warware alƙawari lafazin an kasan in ma ya zamantu ismu masdar an gane ko sai ya zamantu kenan kamar maf'ulul mutlaq ne na naqabat ghazlaha min ba'di quwwati an kasa ko kuma ya zamantu khabaru kana ne kenan kar ku zamantu masu warware alƙawari in kuka warware alƙawari kenan sai ku zamantu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwa kamar matar da take warware nadin zaranta bayan wato ta kyautata nadin wanda wannan wata mata ce kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa an yi ta ne a nan Makka tana da tabin aljani da ita da yaranta tun da farar safiya sai su yi ta nada zare da auduga da audugar gashi wanda ake yanka daga jikin kankanin dabobi da isga da sauransu idan suka nada zare mai tarin yawa idan rana ta kai tsakiya da ita da yaran kuma sai ta ce a fara warwarewa kafin dare ya rufa kuma sannan wannan an warware shi to shine Allah sai yake sanya ma mu'minai misalin cewa kada su zamantu kamar wannan mata a wajen warware alƙawari bayan ka kulla alƙawari sannan ka zo ka warware wannan ku kasancewar iya abinda suke a jahiliya akwai kawanci wanda ake kulla shi shine wato alhilf karamar kabila sai ta duba wata babbar kabila sai ta zo ta kulla kawanci tsakaninta da ita idan an taba ta kenan waccan babbar kabila aka taba za ta kawo mata agaji sannan ita ma waccan babbar kabila in wani abu ya same ta kenan waɗannan kankanan kabilu waɗanda suka kulla kawance da ita dole za su mara mata baya to sai ya zamanto idan sun kulla wannan alƙawari in kaga wata kabila wadda ta fi waccan yawa sai ka warware alƙawari sai ka je ka kulla da waccan an gane ko kenan in kaga wata kabila ta fi yawa sai ka warware alƙawari da wannan kabilar kawancin da aka kulla sannan kuma sai ka je ka kulla da wata shine ubangiji ta'ala yake cewa tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum wato kuna maida rantsuwarku da kuka yi da ubangiji wato wani salo ne wanda yake na yaudara wato tsakankaninku da kai rantsuwa wani mun kulla alƙawari da kai jini na jininka in an taba ka ni aka taba to amma daga zaran ka ga wani sai ka zo ka warware wannan alƙawari kuma ka je ka kulla da wani kana ganin cewa wai wancan yafi wannan shine ubangiji ta'ala yake cewa an takuna ummatun hiya arba min umma a sababin wata al'umma ta zamanto ta fi wata al'umma yawa kenan anan li ajali an takuna ummatun hiya arba min umma saboda wata al'umma ta zamanto ta fi waccan yawa sai ka warware alƙawari da wannan karamar kabila sai ka je ka kulla da babbar kabila kuma bayan kai rantsuwa da ubangiji subhanahu wataala lokacin da za a kulla wannan kawance sai yace inna ma yabulukumullahu bi ku san da cewa ubangiji ta'ala wato yana jarraba ku ne bihi wato da ubarnin da yake muku game da cewa ku cika da alƙawari cika alƙawari da Allah ya umarce mu wannan jarrabawa ce ta ubangiji subhanahu wataala a tantance tsakankanin mu'mine waɗanda suke na ƙwarai da waɗanda suke jabi dan ba kowa yake cika alƙawari sai mu'mini wanda yake na gaske dan sifa ce daga cikin sifofin mu'mine cika alƙawari an gane ko ubangiji ta'ala ne yake cewa allazina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al-misaq mu'minai sune waɗanda suke cikawa da alƙawulla na ubangiji sannan kuma ba sa warware alƙawari wanda suka yi tsakaninsu da ubangijinsu ko tsakaninsu da bayinsa sai yace wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi taftalifun lalle ne ubangiji ta'ala a ranar kiyama zai bayyana muku abinda kuwa kasance kuna sabani a cikinsa a rayuwarku ta duniya duk wani abu da kuke yi sabani a cikinsa to Allah zai bayyana muku hakikanin shi a yinin alkiyama to dan haka warware alƙawari wannan laifi ne daga cikin manyan laifuka kuma sifa ce daga cikin sifofin munafikai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana kuma babu inda warware alƙawari yafi hatari a lokacin da kai rantsuwa da Allah ka hada mutun da Allah tsakani na da Allah wani na daukan ma alƙawari sai nayi kaza to warware irin wannan alƙawari yafi kowane alƙawari yafi komai hadari a gobe kiyama saboda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yake cewa salafatun ana khasmuhum yawmal kiyama mutum uku ubangiji ta'ala yace ni ne lauyan su a ranar kiyama ma'ana ni ne abokakin su da ni za a yi jayayya farko manzon Allah yace ubangiji ta'ala yace mutumin da ya kama da yaji ya saida shi a matsayin bawa yace kudin ubangiji ta'ala yace ni ne lauyan shi a ranar kiyama irin yanda wasu suke zalunci sai su zo in sun fi karfin jama'a su mamaye su su maida su wai bayan su su je su ringa musu bauta shine yake cewa man ba'a hurran fa akala thamana mutumin da ya kama da yaji ya saida a matsayin bawa yace kudin ubangiji ta'ala yace wannan da da aka kama shi a matsayin bawa aka saida shi ni ne lauyan shi a ranar kiyama na biyu ubangiji ta'ala yake cewa wa rajulu nista ajira ajira fastawfa minhu wa lam yu'tihi haqqan aw kama qala ubangiji ta'ala yace da mutumin da ya dau labor aiki kuka yi jinga da mutum an gane ku ka sa shi wani aiki ya maka anan hobi ta kaita ba akan labor duk wani aiki da za a zo a yi kontara da kai a yi jinga da kai wannan mutumin da kuka yi jinga da shi ya cika maka aikin da ka sa shi kuma kake ba shi haƙƙin shi to wannan shi ma ubangiji ta'ala shine lauyan shi a ranar kiyama dan haka manzon Allah ya mana umarnin cewa duk wani wanda muka sa aiki mu biya shi haƙƙin shi kafin jibin shi ya rushe sannan na uku shine ubangiji ta'ala sai yake cewa da mutumin da ya ba da alƙawari da ni sannan yayi yaudara ka hada mutum da Allah sannan kai yaudara to Allah yace wannan mutumin da aka yaudare shi a ranar kiyama ni ne lauyan shi kaga anan hadari ne mai girma da Allah zaka yi jayayya a ranar kiyama shine lauyan duk mutumin da ka hada shi da Allah kai masa alƙawari da ubangiji ya yarda ya amince sannan kai yaudare shi to shine anan kenan yake cewa wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi taftalikun lalle ubangiji ta'ala zai bayyana muku a ranar kiyama abinda kuka kasance kuna sabani a cikin sa duk wani abin da bayi suka saba a nan duniya to Allah zai bayyana mana hakikanin shi a ranar kiyama a ranan ne za a bambanta tsakanin dan dima da dan kabewa wane ne mai gaskiya wane ne makareci sai yace walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya so ya ga dama da ya maida ku gaba ɗayan ku kun zamanto al'umma daya daya akan tauhidi inda Allah ya ga dama to gaba ɗayan mu da Allah ya maida mu dukkan halitta ma'ana dukkan bayi da Allah ya maida su mu'mini walau sha Allahu da Allah ya so la ja'alakum ummatan wahida da ya maida ku al'umma daya daya akan tauhidi sai yace walakin yudhillu man yasha'u sani dai Allah na batar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa waya hadi man yasha kuma yana shiryar da wanda ya ga dama wala tusaluna ubangiji ta'ala yace na rantsi da girma na da buwayata lalle ne za a tambaye ku a ranar kiyama amma kuntum ta'malu dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa hikima ta ubangiji subhanahu wata'ala ta sa ya halicci ya kasa al'ummar duniya kashi biyu mu'minai da kafirai huwal ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir wadanda Allah ya batar da su suka kama hanya wanda take ta banza wannan tsantsar adalci ne na ubangiji subhanahu wata'ala ba zalunci bane ba hikima ce tashi ta sa ya batar da wasu ya makautar da su game da hanya ta kwarai kuma sabar adalci na ubangiji subhanahu wata'ala akai sai Allah bai yabbatar da bawa sai ya nuna masa hanya ta kwarai in ya kibi ya zabi ta banza sannan Allah ya kare ingiza shi duk wanda Allah ya halitta ubangiji subhanahu wata'ala ya kimsa masa sanin hanyoyi guda biyu ga hanya ta kwarai ga hanya ta banza kamar yadda yake cewa inna hadaina husabila imma shakiran wa imma kafura dan adam da muka halice shi ubangiji ta'ala yace mu muka shiryar da shi zuwa tafarki muka nuna masa hanya ta kwarai in ma shakiran wa in ma kafura, ko ya zamanto mai godiya ga ubangijinsa, ma'ana ya ba hanya ta kwarai, ko kuma ya zamanto mai butulci ya kauce ma wannan tafarki da ubangiji ta'ala ya umarni. Kuma haka Allah ya faɗa a cikin suratul tauba, wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqu. Ubangiji ta'ala bai zamanto ba da zai batar da bayinsa bayan ya nuna musu hanya ta shiriya, hatta yubayyana lahum ma yattaqun, sai Allah ya nuna musu abinda in sun bi za su kare kansu game da azaba ta wuta a ranar kiyama. Wanda samun kariya game da azaba ta wuta a ranar kiyama shine bin tafarkin Ubangiji subhanahu wataala, wanda ya turo manzanni da shi. Dan haka in mutun ya ki ji, ya ki gani, ya zaba ma kansa hanya ta halaka, to Ubangiji subhanahu wataala sai ya kara ingiza shi, shine yace falamma zagu azagallahu qulubahum, lokacin da suka karkace ma gaskiya Ubangiji ta'ala sai ya karkatar da zukatansu. Dan haka duk wanda gaskiya ta bayyana ya kibinta, bayan ya tabbata gaskiya ce, girman kai ya hana ya bi, to Ubangiji subhanahu wataala sai ya rihi masa zuciya, sai ya ringa gani a baibai, sai ya ringa tafiya a baibai, hanya ta kwarai sai ya ga cewa ita ce hanya ta bata, hanya ta bata sai ya ringa ganin cewa ita ce hanya ta shiriya. Wa in yaro sabila rushdi la yattakizuhu sabila, wa in yaro sabila algayyi yattakizuhu sabila, in suka ga hanya ta kwarai ta shiriya ba sa rubanta a matsayin hanya ta bi, amma idan suka ga hanya ta bata da halaka sai su rike ta a matsayin cewa ita ce hanya ta bi. Wannan anan wanda ya saki hanyar Allah ya kama hanyar shaidani, to Ubangiji ta'ala yake sunkuyar da al'amarin shi, ya ringa ganin baibai, abu mai kyau sai ya ga cewa mara kyau ne, mara kyau sai ya ga cewa shine mai kyau. Afa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha. To shine anan yace walau sha'a Allahu, da Allah ya so ya ga dama, la ja'alakum ummatan wahida, da Allah ya maida ku al'umma daya akan tauhidi, kowa ya kadaita shi a cikin ibada, kamar yanda yace walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a, da Ubangijinka ya so ya ga dama da duk wanda yake duran kasa gaba dai kowa da yayi imani. Haka ya faɗa walau sha Allahu la jama'ahum ala al-huda fala takunanna min al-jahili, da Allah ya so da ya tattara bayinsa gaba daya akan tafarki wanda yake na shiriya. Walau sha rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, sai yace walakin yudillu man yasha'u, sanne dai Allah yana batar da wanda ya ga dama, wanda Allah ya batar da shi wannan adalci ne. Yanzu misali kai ne kake kiwon kaji kamar guda goma, daga cikin waɗannan kaji guda goma sai ka ware biyar kace waɗannan yau da su za a yi miya, za a ce baka yi adalci ba? Adalci kai kajinka ne, kai ka kiwata su, kuma kai ka ga cewa hikima abin da ya dace a ware waɗannan biyar kin kinan a yi miya da su, sauran kuma a bar su sai zuwa wani lokaci. To mu gaba ɗaya mu bayi ne na Ubangiji subhanahu wataala, shi ya halice mu, shi ya samar da mu, duk wata ni'ima shi ya jaddada mana, dan haka dan Allah ya makautar da wasu daga cikin bayinsa, wannan tsantsar adalci ne ba zalunci bane ba. Akwai kuma hikimar da ta sa Ubangiji subhanahu wataala ya makautar da su, domin alkawari yayi wuta da aljanna sai ya cika su. Sai ya ce wa ya hadi man yasha, kuma Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki wanda yake na shiriya, ya masa dace, wanda kuma Ubangiji ta'ala ya shiryar da shi, wannan ba dan yafi kowa ba, wannan kawai fadla ce ta Ubangiji subhanahu wataala, ganin dama ne na Ubangiji subhanahu wataala ya zabi wani daga cikin bayinsa ya kimsa shiriya a cikin zuciyarsa. Ba wani wayo bane, ba wata dabara bace, ba wani tarin dukiya bane, ba wani karfin mulki bane yake ba da shiriya. Shiriya zabi ce ta Ubangiji subhanahu wataala wanda yake bada ta ga wanda ya ga dama. Don haka duk wanda Allah ya shiryar da shi zuwa musulunci, to ya zama wajibi akan shi ya gode ma Ubangiji subhanahu wataala. Kyauta ce babba Allah ya masa, wadda kyautar da babu irinta. Sai ya ce wala tus'alunna, Ubangiji ta'ala ya ce lalle na rantsi da girma na da buwayata za a tambaye ku a ranar kiyama, amma kuntum ta'amaluna, dangane da abin da kuwa kasance kuna aikatawa. To don haka ita wannan aya da irin ayar da Ubangiji ta'ala yake cewa fa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Wannan suna nuna cewa a yinin alkiyama akwai lokacin da za a tsaye da bayi ayi musu tambaya, akwai lokacin da in an zo kuma ba maganar a tambayi mutum ko aljan, kamar yadda yake fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Dan haka shi yini na alkiyama wato kashi kashi ne, akwai lokacin da in an zo za a tambayi bayi, akwai lokacin da kuma ba za a yi tambaya ba, akwai lokacin da jama'a za su yi magana, akwai lokacin da ba za su yi magana ba. Sai ya ce wala tattakizu aymanakum, Ubangiji ta'ala ya ce kada wato ku maida rantsa-rantsanku da kuka yi da Ubangiji dakalan bainakum ya zamanto wani salo ne na yaudara wato tsakankaninku. Don ka yaudari mutum kawai sai ka rantse masa da Allah, ko ka hada shi da Allah ka ce wani tsakanina da Allah sai na cika maka alkawari akan wannan abu da muka yi. To Ubangiji ta'ala ya ce kada ku maida rantsa-rantsanku da kuke yi da shi dakalan wato salo wanda yake na yaudara bainakum tsakankaninku. In har kuka yi haka, Ubangiji ta'ala ya ce fatazilla qadamun ba'da subutiha, wato diddiga-diganku, diddigenku Ubangiji ta'ala ya ce sai ya zame bayan tabbatar shi. Wannan suna amfani da shi a larabci cewa fulanun zallat qadamu, wani ai diddigen shi yayi talallafiya, ma'ana mutumin da ya fada cikin hallaka. An gane ko mutumin da lafiyarsa kalau sannan sai ya fada cikin hallaka, to shine suke amfani da haka. Kenan duk mutumin da yana zaune lafiya idan yayi alkawari da Allah, yayi rantsuwa da Allah, kuma sannan yayi yaudara, to wannan diddigen shi yayi talallafiya, ya jefa kansa cikin hallaka. Shine Allah ya ce fatazilla qadamun ba'da subutiha, wato diga-diganku sai su yi talallafiya, su zame ba'da subutiha bayan tabbatar su. Ubangiji ta'ala ya ce wata zuku su'a, kuma za ku dandani mummunan sakamako, bima sadattum an sabilillahi, a sababin abinda kuka tushe mutane game da tafarkin Ubangiji. Kenan rashin cika alkawari da kuke, wannan kamar kuna koya ma mutane cewa kowa ya warware alkawari, wanda kamar yanda a yau abu ya zama ruwan dare ga duniya. Idan an ce wane nauyin da ka dauka tsakaninka da hukuma na aikin da kake, ka cika alkawari, sai ya ce yo a kasar wane ne yake cika alkawari? Duk wata ma'aikata in ka je ba wanda yake aiki kamar yanda kaga farko wanda yake cika alkawari, kamar yana koya ma sauran jama'a ne cewa kada su cika. Ba abin da ya shafe ka, ko a wuri ɗaya kuke aiki, in dan uwanka wanda aka hada ku baya cika alkawari, kai ka cika alkawari. Kada ya zamanto ka ringa kallon cewa na sama da kai dan yaki yin aiki, kai na kasa da shi ka ce kai ba za ka yi ba, ka ce ai shi ma baya yi. To dan haka shi wanda yake warware alkawari, to wannan tamkar yana koya ma waɗanda suke na ƙasa da shi. Kaga idan ya koya musu kenan ya toshe su game da tafarki na Ubangiji subhanahu wataala. Inda ya cika alkawari a farko, to zai zame musu hoto. An gane ku, zai zame musu kenan madibi abin koyi. Yanda yake cika alkawari kenan su ma za su yi kokarin cikawa kamar yanda aka dora musu amana. Shine Ubangiji ta'ala ya ce kenan wata zuku su'a bima sadattum an sabilillah, za ku dandani mummunan sakamako a sababin abinda kuka toshe mutane game da bin tafarkin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin ku kuka koya musu rashin cika alkawari. Sai ya ce wala kum azabun azim, Ubangiji ta'ala ya ce kun cancanci azaba wadda take mai girma a yinin alkiyama. Dan haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, duk wani mai yaudari a ranar kiyama, manzon Allah ya ce za a kafa masa tuta ta musamman. An gane ku? A nan addubran shi manzon Allah ya ce za a kafa masa tuta ta musamman, gwalgwadon yaudaran shi. Drapo ne za a kafa masa, duk wanda ya hango shi daga nesa ya san wani mai yaudari ne, sana'ar shi a duniya ita ce yaudara. Waliyazu billahi, a yinin alkiyama a cikin taron jama'a farko da ƙarshe, ai maka alamar da za ta nuna cewa kai ba na ƙwarai bane, ai mutum ya tabe. To dan haka shine yace wala kuma azabun azim, farkon azaba kenan anan mutum zai kunyata a yinin alkiyama, domin ga tutar da za a kafa masa, duk wanda ya hango shi ya san mai yaudari ne. Shine yace wala kuma azabun azim, Ubangiji ta'ala yace na gare ku azaba mai girma a sababin warware alkawari da kuke, kuma da hana mutane game da cika alkawari. Sai yace wala tashtaru bi ahadillahi thamanan qalila, Ubangiji ta'ala yace kada ku fanshi wani amfani kankan ne na rayuwar duniya game da alkawarin Allah. Saboda dan wani abu kawarwar alkawari na Ubangiji Subhanahu wata'ala, rantsuwar da kai da shi kawarware saboda samun wani dan amfani na duniya, Ubangiji ta'ala ya ce kar ku yi haka. Inna ma inda Allahi huwa khairul lakum, ku san da cewa abinda ke wajen Allah wanda ya muku alkawari khairul lakum, shi ya fiye muku alkhairi game da warware alkawari, in kuntum ta'lamuna, in har kun zamanto kun san da haka. Abinda Allah ya tanada na sakamakon lada game da duk wanda ya cika alkawari, to shi ya fi alkhairi game da abinda mutum zai samu na rayuwar duniya idan ya warware alkawari ya ci amana. Sai ya ce ma indakum yanfadu, abinda ke gunku na dukiya yanfadu, Ubangiji ta'ala ya ce mai karewa ne, duk abinda ka tara ɗaya biyu ne, in ma ya kare tun kana raye sai dai ka gani a hannun wasu ko kuma ka mutu ka bar shi. A cikin biyun nan sai an yi ɗaya, ma indakum yanfadu, Ubangiji ta'ala ya ce abinda ke wajenku na tarkacen duniya yanfadu, Ubangiji ta'ala ya ce mai karewa ne, wa ma inda Allahi ba, abinda ke wajen Allah ko mai wanzuwa ne baya karewa, har abada abinda ke wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala baya karewa, kullum gaba yake ci. Sai yace wala najziyanna alladhina sabaru, Ubangiji ta'ala yace lalle mun dau alkawarin waɗanda suka dau hakuri suka cika alkawari saboda mu, Ubangiji ta'ala yace wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum, lalle za mu cika musu sakamakonsu na lada bi ahsani ma kanu ya'malun, da mafi kyawun abinda suka zamanto suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya. Kaga anan jan hankali ne da kwadaitarwa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake mana cewa kada dan wani amfani na duniya ya san ya warware alkawari. In har muna ganin cewa mun ci banza mun warware alkawari saboda wani amfani na duniya, to wannan abinda muka samu mai karewa ne, abinda ke wajen Allah kuma shi mai wanzuwa ne, da abu wanda yake mai karewa da wanda yake wanzaje wanda yafi, mai hankali zai zaba abinda yake wanzaje wanda baya karewa. Lahira ita ce ba ta karewa, amma duk wani abu wanda yake na duniya wannan karewa sunan shi. Dan haka sai ya ce wala najziyanna allazina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, lalle mun dau alkawarin duk waɗanda suka dau hakuri suka cika alkawari, Ubangiji ta'ala ya ce za mu sakauta musu ladansu bi ahsani ma kanu ya'malun, da mafi kyawun abinda suka zamanto suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya, sakamakon mai cika alkawari aljanna ce a gobe kiyama. Sai yace man amila salihan, Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya aikata aiki nagari min zakarin aw unsa, namiji ko mace, wa huwa mu'min, halin yana mai imani da Allah da manzansa, Allah yace falanuhiyannahu hayatan tayyiba, mun dau alkawalin rayar da shi rayuwa wadda take daddada a nan duniya, wala najziyannahum ajrahum, Ubangiji ta'ala yace kuma mun dau alkawalin sakauta musu sakamakon ladansu bi ahsani ma kanu ya'malun, da mafi kyawun abinda suka zamanto suna aikatawa a duniya. A nan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala na bayyana mana sharda na shiga aljanna a gobe kiyama shine imani da Allah da aikata aiki na ƙwarai, sawa'an namiji ne ko mace. In dai mutum ya kyautata imani da Ubangijinsa ya aikata aiki nagari, to farkon sakamako a nan duniya Allah zai rayar da shi rayuwa wadda take daddada. Ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi mumini wato tsuntsu biyu yake bigewa da dutse daya, an gane ko? A nan duniya duk abinda mumini ya aikata aiki na ƙwarai, farko Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai sakauta masa da rayuwa wadda take daddada, sannan sakamako na biyu a ranar kiyama Ubangiji Subhanahu wa ta'ala zai sakauta masa da aljanna. Shi ko duk wanda ya kafirce ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, farko dai a nan duniya ne Allah zai biya shi sakamakon duk abinda ya aikata mai kyau, amma a gobe kiyama daidai da misƙalar zarra ba shi na sakamakon lada akan duk abin da ya aikata na ƙwarai a duniya. Dan haka anan Allah ya ce man amila salihan, duk wanda ya aikata aiki nagari, an gane ko? Aiki nagari ko ba a gane shi dole sai da ilimi, sai ka koma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta nan ake gane aiki nagari. Sai ya ce min zakarin aw unsa, namiji ko mace, wa huwa mu'min, halin yana mai imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine Ubangiji ta'ala yace falanuhiyannahu hayatan tayyiba, mun yi alƙawarin rayar da shi rayuwa wadda take daddada. Rayuwa daddada a duniya ba komai ba yake ba mu'mini illa imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ba tarkacen duniya dukiya wannan ba ta ba da rayuwa mai daɗi, don wannan ci da sha duka abubuwa ne waɗanda suke na ɗabi'a, waɗanda suke ba sa haifar da jin daɗi a cikin zuciyar mu'mini. Abinda yake sanya jin daɗi da kwanciyar hankali da nutsuwa a rayuwa ta duniya shine imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka kasancewar duk wanda ya rashi imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ko da ya mallaki duk abin da yake cikin duniya na dukiya, wallahi ba shi da kwanciyar hankali. Za ka same shi rayuwar shi a kuntace take, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka. Duk wanda ya bijire ma alqur'ani na, Ubangiji ta'ala ya ce lalle ya cancanci rayuwa wadda take kuntatacciya a nan duniya. Duk wani abin da zai dandana ya ci mai dadi, da duk wani abu ba yanda za a yi ji dadin shi, da duk zuwa wurin wani wasanni da wasu abubuwa na shakata ba dadin da zai ji. Dan haka zaka dauki wadanda suka kafirce ma Ubangiji a kullun wasu neman wurin da za su huta suke. Ka dauki kamar misali Turawa wanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala. Duk abin da mutum ho yake nema a rayuwar shi, aikin da yake da dukiyar da yake nema, kwama yake ji cewa a lokaci kaza a wuri kaza ana wasa kaza a wuri kaza ana wasa kaza a wuri kaza ana kaza, ko abinci wani sabon abinci ya fito kala kaza ko wani abin sha, wai shi duk famar da yake wai ya samu jin dadi da nutsuwa a zuciyar shi. Ba ku yanda za a yi ya samu. A inda ake samun jin dadi da kwanciyar hankali shine ta hanyar imani, shine bin dokokin Ubangiji subhanahu wataala, san Allah da bauta masa, da karanta littafin shi na Alkur'ani, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa allazina amanu wa taquma innu qulubuhum li dhikrillah ala bi dhikrillah taquma innul qulub. Ubangiji ta'ala yace ku saurara, da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa. Duk zuciyar da babu ambatan Allah tattare da ita, to wannan zuciya ce kuntatacciya, babu kwanciyar hankali game da ita. To dan haka alƙawari ne Allah ya dauka, in dai kai imani da shi kamar yadda ya dace, kana kokarin biyo baya da ayyuka na ƙwarai, to alƙawarin da Allah ya farko a duniya zai rayar da kai rayuwa wadda take daddada. Sannan sai ya ce wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ubangiji ta'ala ya ce sannan kuma za mu sakauta musu ladan su da mafi kyawun abinda suka zamanto suna aikatawa. Mu je wannan aya biyu sai mu tsaya. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبنجي تعالى يجي فإذا قرأت القرآن إذن كاينه انكرنت القرآن أنغانيه قمر يندى jumhurin malamai da magabatan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka suke. Ba sai in ka gama karatun alqur'ani ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kamar yadda Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, da Muhammad ibn Sirin da Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai su sun tabi akan cewa sai in ka gama karatun tsaf sannan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Malamai suka ce ayar abinda take nihi, in kai nihin karanta alqur'ani kafin ka fara ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kamar yadda Allah ya ce mana ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Kaga ai idza aradtum alqiyama ilas sala, in kun yi nihin tashi zuwa sallah to ku yi arwalla. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam إذا دخل الخلاء قال أعوذ بالله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. kaga ba sai ya shiga ba, in yayi nihin shiga ban daki yake wannan addu'a. To dan haka da yace fa idza qara'ta alqur'ana, Ubangiji ta'ala yace idan kai nihin karanta alqur'ani fasta'idh billahi minash shaitanir rajim, ka nemi tsari da Ubangijinka game da sharri da mugunta na shaytani ar-rajim, wanda yake abin nisantawa game da jin kan Ubangiji. kenan a takeice yaya zaka faɗa sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yace fasta izbillahi kenan sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka zo da jumlar kaman yadda take kenan fasta izbillahi minash shaitanir rajim kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai bude sallar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allahu akbar kabira manzon Allah yana faɗa su uku walhamdulillahi kaseera su uku wa subhanallahi bukratan wa asila su uku sannan sai manzon Allah yace Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa kamar yanda wato Jubair ibn Mut'im wato ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga manzon Allah yana salla amma wannan yana nuna cewa salla ce ta nafila farko sai ya kabbara su uku Allahu akbar kabira sannan sai ya ce walhamdulillahi katira ita ma su uku wa subhanallahi bukratan wa asila su uku sannan sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi abinda ake nihi da hamz na shaitani wato shine kenan bugun shaitani ma'ana takun mutum da yake ya haukatar da shi idan aka ce annafakh wato shine girman kai da yake kimsa ma bawa idan aka ce annafs wato shine wake-wake waɗanda suke na batsa wanda shaitani shine yake karantar da mutum ya koya masa irin waɗannan al'amura to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman gari da su to dan haka dangane da yin isti'aza a duk lokacin da mutum zai karanta alkur'ani a cikin sallah ko a wajen sallah an shar'anta masa yi isti'aza mafi yawan malamai sun tafi akan cewa sunna ne domin ba yanda za a yi mutumin da ya karanta alkur'ani bai yi isti'aza ba kace karatunsa bai yi ba don haka malamai suka ce yin a'udhu billahi a farkon karanta alkur'ani sunna ne amma tare da cewa mafi wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa dole ne me yasa saboda umarni ne anan ubangiji subhanahu wata'ala yi kuma babu dalilin da ya sarrafa shi daga wajauci sai ya ce innahu lalle shi shaidani laysa lahu sulqanu ubangiji ta'ala ya ce ba shi da wata hujja da wani karfi alal ladina amanu ga waɗanda suka yi imani ya ingiza su zuwa aikata zunubi zunubin da Allah ba zai gafarta musu shaidani yayi kadan duk wani wanda yake yayi imani da ubangiji subhanahu wata'ala to Allah zai sanya garkuwa da shamaki tsakanin shi da shaidani gurgudan imaninka gurgudan nisanka da shaitani sai ya ce wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangijinsu suke dogaro ba ga wani ba innama sulqanuhu ubangiji ta'ala ya ce kusan da cewa kadai karfin shaitani wanda yake samu akan bayi yayin rinjaye akansu ubangiji ta'ala ya ce alal ladina yatawallawnahu na kan wadanda wato suka jibinci lamarinsa suke masa biyayya duk wanda yake ma shaitani biyayya to Allah sai ya sanya masa shaitani sulda ya samu karfi akan batar da shi walladina hum bihi mushrikun wanda su wato bihi kenan da ubangiji subhanahu wata'ala suke hada bautar sa ko kuma saboda shaitani suke hada bautar Allah da wani kenan bihi anan sai ya zaman tuli ajalihi kenan saboda shaitani suke hada bautar Allah da wani kenan waɗannan su kadai ne shaitani yake da hujja da karfi akan su akan batar da su nan insha Allah ta'ala za mu takaita da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك